Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 8 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi, ga Ibrahim Kalmasi dauke da kanun labarai.
Yayin da yawan waɗanda ke dauke da cutar corona a Amurka ke dosar miliyan 3, babban ƙurare kan cututtuka masu yaɗo a ƙasar ya yi gargaɗi ga Amurkawa cewa kar su yi saki. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Sannan wani tsohon ɗan jaridar ƙasar Rasha wanda ke aiki yanzu a hukumar nazarin sararin saman ƙasar na fuskantar tuhuma kan zargin cin amanar ƙasa.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya an bude wasu filayen jiragen sama domin zirga-zirgar cikin gida a zaman wani sashe na so masu sassauta dokokin hana yaduwar coronavirus. Yan rajin samar da adalci da shugabanci na gari a Najeriya sun tofa albarkacin bakin su dangane da sabon takun gwamnatin kasar a sha'anin yaki da cin hanci da rashawa sakamakon binciken shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu.
Limaman yaki da cin hanci da rashawa na gwamnati su ma ana zargin su da irin waɗannan fataka, to ba tunda za a yi ƴan ƙasa su imani da aiki kokarin da gwamnati take na yaki da cin hanci da rashawa.
Majalisar dokokin jihar Filato na shirin yin dokar da za ta hana manyan motoci shiga cikin Jos babban birnin jihar da rana sakamakon yawaitar aukuwar haɗura. Haka kuma za mu kawo muku shirin ciyon yamace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A yayin da yawan masu dauke da cutar corona a Amurka ke dosar miliyan 3, babban ƙurare kan cututtuka masu yaɗo a ƙasar ya yi gargaɗi ga Amurkawa jiya Talata cewa kar su kuskura su yi sakaci saboda raguwar yawan waɗanda cutar ke kashewa. Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta ƙasar, ya yi wannan gargaɗin ne yayin wani zama na amsa tambayoyi da Senator Doug Jones ta kafar Facebook. Ragon azanci ne a shiga murna don kawai adadin waɗanda cutar ke kashewa ya ragu, a cewar Fauci. Ya ƙara da cewa akwai wasu abubuwa da dama masu haɗarin gaske tattare da wannan cutar. Kar mutum ya sake saboda tsammanin al'amarin ya yi sauƙi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Duk ko da cewa Koriya ta Arewar ta nuna alamar ba ta sha'awar komawa tattaunawar nukiliya wadda ta cije. Trump ya yi wannan bayanin ne a wata hira da Greta Van Susteren ta gidan talabijin na Greta da shi jiya Talata. Na fahimci cewa suna son a gana, kuma lallai za mu gana ɗin, a cewar Trump. Ya ƙara da cewa zan gana da su muddin na san ganawar za ta taimaka. Da Van Susteren, wadda kuma kan aiko ma muryar Amurka rahotanni, ta tambayi Trump ko yana ganin ganawar za ta yi fa'ida, sai Trump ya ce, wataƙila, ina da hulɗa mai kyau da shi, mai yiwuwa ganawar ta yi fa'ida. Sau biyu a makonni biyu da suka gabata, Koriya ta Arewar ke cewa ba ta da wata sha'awa ta sake shiga tattaunawa da Amurka, tare da jaddada cewa babu wani tasirin da wata ganawa za ta yi a yanzu illa kawai taimaka ma Trump a siyasance. Wani tsohon ɗan jaridar ƙasar Rasha wanda ke aiki yanzu a hukumar nazarin sararin saman ƙasar ya shiga hannu. Ana tuhumarsa da cin amanar ƙasa saboda tura bayanai ga yammacin duniya, wanda hakan a cewar magoya bayansa wani bita da kulli ne saboda kawai yadda ya yi ta yada labarai game da soji da kuma siyasar kasar. Evan Safronov, ɗan shekaru 30, ya shafe goman shekaru da suka gabata yana aikin jarida na yada labarai game da soji a kafafen labaran Komasan da Bedomosti, waɗanda wasu manyan jaridu ne a kasar da tasirin su ya yi ta raguwa saboda rage muhimman ma'aikata, yayin da suke fuskantar matsaloli masu nasaba da kokarin tauye 'yancin jarida a Rashar. Hoton bidiyon da hukumar harkokin tsaron tarayya ta fitar na nuna yadda aka kama tsohon ɗan jaridar yayin da ya doshi motarsa a harabar gidansa a birnin Moscow da safiyar yau Laraba.
To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leka a Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta buɗe wasu filayen jiragen sama domin zirga-zirgan cikin gida a zaman wani sashe na soma sassauta dokokin hana yaduwar cutar coronavirus. Grace Alheri Abdu ta tattauna da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf, wadda ta shaidi buɗe babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja.
Abinda muka lura da cewa a wannan jirgin tashi da saukar na Nnamdi Azikiwe shi ne an sanya matakan kare kai kama daga akwai irin karnuka da suka sa wanda ke duba kayan da mutane ke shigowa da shi cikin filin jiragen saman nan, banda duba fasinja daga gate da muka shigo, sai kuma inda aka sa alama duk inda za ka tsaya saboda a bada tazara, domin in za ka shiga filin jiragen saman dole ka bada tazara don a rage yaduwar cutar COVID-19 din nan. Kafin shiga akwai bangaren da za ka je ka wanke hannayenka da ruwa mai gudana, daga nan kuma sai ka ji layi ka bada tazara ka shiga. Wajen shiga ma, in ka shiga wurin da fasinjoji suke zama, in suka zauna za ka iya zama ba akan wannan kujera, sai dai ka bada wannan tazara domin su dagila yaduwar wannan cuta ta COVID-19. Kuma gaskiya mutane musamman ma fasinjoji sun bi ka'idoji, saboda ya zuwa yanzu akwai masu fargaba cewa wannan COVID-19 din na ƙara yaduwa sosai, suna bin matakan da ya kamata.
Menene kika lura da shi game da muhimman ka'idojin nan da aka gindaya? Na ga waɗansu da kuka hira da su ta dandalin Facebook, akwai waɗanda suke bayyana cewa an samu cinkoso a jiragen sama.
Eto, a cikin dai filin tashi da saukar jiragen sama an ji ka'idoji, duk abin da ya kamata da a yi, saboda azantawar mama da wanda ya zo daga ƙasar Turkiya zuwa Najeriya ya ce abin da ya gani wa idansa a filin tashi da saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe bai magani ba a Turkiya da ya zo kafin ya shigo Najeriya. To an bi ka'idoji a duk abubuwan da aka tsara, domin inda mutane za su rika zama suna irin zirga-zirgar su idan suka je filin tashi da saukar jiragen sama. Amma ko a cikin jirgi, a cewar wasu waɗanda fasinjoji ne da suka sauka daga suka taho daga jihar Lagos, cewa suka yi a cikin jirgin babu tazara da aka bayar, saboda an haɗa fasinjojin bangarori biyu ne, waɗanda ya kamata da su tashi ƙarfe 7 na safe da waɗanda ya kamata su tashi ƙarfe 11 na safe, su aka haɗa a wuri ɗaya, suka tashi ƙarfe 11 saboda hukumomin da ke kula da ayyukan sufuri a Najeriya sun zo sun ce sai an bi matakan da aka shimfiɗa a filin tashi da saukar jiragen sama na Maisala Muhammad da ke jihar Lagos. To a maimakon a ƙoƙarin tabbatar da cewa an bi waɗannan ƙa'idoji, shi yasa aka samu jinkiri.
To ina batun kuɗin sufurin, an ƙara ko kuma yana nan yadda aka san shi?
An ƙara. Akwai fasinja wadda ta shaida mana cewa ta shiga business class ta biya sama da 60,000, alhali a da tana biya 50,000 ne da ɗan dubiya. Kuma akwai wadda ta shiga economy kenan, wanda mutane kamar kowa da kowa zai iya shiga, ta ce ta biya 33,000 da dubiya, kuma a baya tana biyan 20,000 da wani abu ne.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar muta biyo ya Africa akan mita 200.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin ƙarashin labaran duniya.
China ta buɗe ofishin tsaron ƙasar ta yau Laraba a Hong Kong, wanda wani ɓangare ne mai muhimmanci na sabon tsauraran matakin nan da take ɗaukawa a wannan yankin ƙasa mai ɗan ƴancin cin gashin kai kuma mai fice harkar kasuwanci. A ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong, duk wanda aka yi imani cewa yana shirin gudanar da ayyukan ta'addanci ko raba ƙasa ko zagon ƙasa ma ƙasa ko kuma haɗa baki da wasu ƴan ƙasashen waje, zai fuskanci ɗaurin rai da rai. Sabuwar dokar martani ne ga gagarumar zanga-zangar nan ta rajin demokaradiyya, wadda a wasu lokutan ta zo da tashin hankali, wadda kuma ta game wannan yankin ƙasa ta hada hadar kasuwanci a tsawon ƙarshen rabin shekarar 2019. Masu suka na cewa wannan matakin ya kawo ƙarshen tsarin nan na ƙasa guda gwamnatoci biyu, wanda a ƙarƙashinsa aka yi wa Hong Kong alƙawarin ‘yanci mai yawa, bayan da Burtaniya ta miƙa ta ga China a shekara ta 1997. Wata Iraniya ‘yar tawaye wadda aka jefa ta kurkuku tun a shekara ta 2016, an sake yanke mata wani hukuncin saboda nuna halin bijirewa ma gwamnati da ta yi, amma ta hanyar lumana yayin da take gidan yari ɗin. Da yake magana da sashen Fasha na muryar Amurka daga birnin Tehran, mahaifin Athena Daimi, ‘yar gwagwarmaya, ya ce wata kotun juyin juyi hali da ke Tehran, babban birnin ƙasar, ta sanar da lauyan ɗiyar tasa Mustapha Nili game da wannan hukuncin. Mahaifin ‘yar gwagwarmaya Athena Hussein Daimi ya ce kotun, wadda alkali Amuzade ke jagoranta, ta yanke matsayarsa hukunci kan yada farfagandar kyamar gwamnati da kuma haddasa rudani a gidan yari. Kasuwannin hannayen jarin Turai sun rikito yau Laraba, yayin da masu saka jari ke janyewa saboda karuwar cutar COVID-19 a fadin duniya. Zuwa zangon hada-hadar tsakar rana, FTSE ta London ta yi kasa da 4% cikin 100, CAC ta Paris ta yi kasa da kashi 1.1% cikin 100, kuma DAX ta Frankfurt ta yi kasa da 7% cikin 100. A Asiya kam al'amarin ba ya bone ba fallasa. Nikkei ta Japan ta tashi da faduwar 7% cikin 100, Hang Seng ta Hong Kong kuma miƙewa ta yi da 5% cikin 100, a yayin da ita kuma Shanghai Composite ta cilla da kashi 1.7% cikin 100. S&P ta Sydney ta tashi da faduwar 1.5% cikin 100, Kospi ta Seoul ta yi kasa da 2% cikin 100, TSEC ta Taiwan ta dan miƙe ne da 6% cikin 100, ita kuwa Sensex ta Mumbai kasa ta yi da 9% cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Yan rajin samar da adalci da shugabanci na gari a Najeriya, dangane da sabon takun gwamnatin kasar a sha'anin yaki da cin hanci da rashawa, sakamakon binciken shugaban hukumar EFCC da ake yi Ibrahim Magu. A wata sanarwa da ta fitar, kungiyar CESLAC mai fafutukar tabbatar da adalci da shugabanci na gari a Najeriya ta bayyana fatan wannan ya kasance wata sabuwar turba ta tabbatuwar da awar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar, kuma wakilin kungiyar tabbatar da adalci ta Transparency International a Najeriya.
Ita da kanta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawar ita ma tana buƙatar garan bawul, saboda idan ba a kawo waɗannan gyare-gyaren ba, ba mamaki ko ma waye ma aka kawo shi za a iya maimaita gidan jiya. Saboda haka muna kira ga gwamnati ga ta ƙoƙari ta tabbatar da kan cewa wannan kwamiti ya yi cikakken bincike, ya kuma kawo bayanai wanda za su gamsar da ƙasa da 'yan ƙasa da kuma sauran ma ƙasashen da suke mu'amala da Najeriya kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ba wasa ba ne, kuma ba wani an yi haɗa wannan kwamiti ne don a cizguna wani ba, a don a kawo gaskiya irin kwace-kwacen da ake yi don a kawo maganinsu. Don ba zai yiwu a ce ana karɓo kadarorin Najeriya ba, ba wanda isan abin da yake wakana. An karɓo gwalagwalai, filaye, gidaje, motoci, agogo ne da dala da pounds da nerori da sauransu, har yanzu ba wani wanda yake da cikakken bayani akan abin da waɗannan kadarori ake da su. Saboda haka dole ne sai an kawo dokar da za ta tabbatar da kan cewa wani ɓangare ne na hukuma a cikin gwamnati yake da hakkin da zai yi wannan aiki, wa ta yaya za a yi amfani da kayayyakin da aka kwato. Sa'annan ita da kanta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC dole ne a yi mata garan bawul, saboda ba zai taɓa yiwuwa a ce shekara huɗu kawai ana ta tafiya da mai jiran gado ba, wato ina acting. Dole ne a kawo cikakken shugaba mai iko a wajen. Sa'annan wato board na EFCC dole ne ya zamanto an kawo ta don ta tabbatar da gaskiya da adalci a yayin da ake tafi da aikace-aikacen hukumar EFCC. 'Yan majalisa ya dace su dinga sa ido akan abin da yake wakata.
saboda idan ba an kawo wannan gyaran ba, 'yan Najeriya da sauran kasashen duniya ba za su yi imani da ikirarin gwamnatin Najeriya kan cewa da gaske take wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Wannan abin da ya faru ya maida mu baya ga ƙoƙarin da ake na a yaƙi cin hanci da rashawa a Najeriya, saboda duk wanda ya ji labarin cewa limaman yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati su ma ana zargin su da irin waɗannan fataka, to ba tun da za a yi 'yan ƙasa su imani da aikin gwamnati, imani da ƙoƙarin da gwamnati take na yaƙi da cin hanci da rashawa.
A jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, majalisar dokokin jihar na ƙudurin kafa wata doka da za ta haramta wa manyan motocin ɗaukar kayayyaki shiga cikin garin Jos, babban birnin jihar, da rana. Hakan ko ya biyo ne bayan yawaitar aukuwar haɗura da ake samu da suka shafi manyan motocin a lokacin da jama'a ke hada-hada, lamarin da ya yi sanadiyar salwantar rayuka da kuma jikkata wasu da dama. Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Kakakin majalisar dokokin jihar Filato, Abok Ayuba Izam, ya ce suna bakin ciki da salwantar rayuka da hatsarin manyan motoci ke haddasawa a cikin gari, amma nan ba da jimawa ba doka za ta fara aiki.
Muna da bill da yana nan ya riga ya wuce second reading yanzu yana public hearing ne. In an kawo public hearing, zamu fasu nan su za su dinga shiga daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe. Sai kuma wanda suna parking a hanya cikin building, cross safety da BIO za su tattare su su ta duk wanda ya parking bai parking ba daidai ba za su kama kasu ci tara ba, taron ba wai son muna son mu musguna ma wani ba.
Madam Lucy Kura ta tsallake rijiya da baya, inda ta sha da ƙyar da karaya kashi biyu a kafa guda da babban rauni a hannunta na dama.
Ina cikin keke kenan sai na ji kon na babban mota, sai kawai na ji mota ya buga mu, sai na fadi a wurin kuma na karye kafa na samu gurjewa ta hannu. Mai keken ma shi ma an dauke shi kama kai asibiti, shi ma ya rasa ran shi.
Alhassan ɗan tata NNPC Depo a Jos ya ce rashin bin doka da masu motoci ke yi na zama sanadin hatsari a cikin gari.
Cikin gari ma bai dace ma tirela ko open body ko tanka ya zo cikin gari har ya yi parking ba, bai dace ba. Ya kamata an ware masa hanyoyinsu na bayan gari, sun dauko kaya su wuce su kai inda za su kai. Kai wanda ka sa doka ka tsaya kan dokan, ka ga lalle dokan na ya shiga ya tabbata.
Madam Beit Manyam da ke bin hanyar cikin garin Jos ta ce karfafa dokokin hanya da ke cikin kundin tsarin mulkin kasa zai takaita yawan aukuwar haɗura.
Muna sane da cewa waɗansu jihohi a nan Najeriya majalisansu suka zauna suka yi doka suka ce duk manyan motocin nan ba za su shiga gari ba sai da daddare, kuma suka shiga ma ba cikin gari suke shiga ba, suna da inda suke tsayawa. Doka ne kawai ake bukata a ga cewa wannan matsalar an sha kansa.
Mai magana da yawun hukumar kiyaye hadura ta kasa a nan jihar Filato, Mr. Andrew Bala, ya ce hukumar na iya kokarinta wajen takaita yawaitar hadura a hanyoyin jihar Filato.
Kaga direbobin sun tashi daga nisa ne ga gajiya, kuma ba wai an samu ana duba mota ne ya kamata ba. Shi yasa yanzu mun fara magana da su masu tuka manyan motoci, muna nuna musu cewa yawancin tuki na ya kamata su yi lura. Kiga mutane suna kasuwa a bisa su hanyar nan, kuma je wajen da kai mu muna ya mutuwa a gefen titina ba wurin yin kasuwa ba ne. An ci su shawara da muna bayar a haduwar nan, Allah ya da zai zama abu ne na baya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Barkanku da kasancewa da shirin ciwon yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mazu. Shirin ciwon yammaci a yau ya yi duba kan manufar ƙaddamar da kundin masu aikata fyaɗe tare da bakinmu Malam Sani Abubakar Muhammad ɗan jarida, Hajiya Halima Baba Ahmad shugabar ƙungiyar Center for Juvenile Delinquents, da barista Amina Umar Hussein shugabar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kudu. A bara, gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kundin masu aikata laifin fyaɗe. To wani tasiri wannan kundi zai yi wajen yaƙar matsalar fyaɗe?
maganar rijista na san gwamnati ta sa wannan ana sa sunayensu a cikin rijista amma matsalan shine mutane nawa ma suka san hanyar da dace su ga sunan masu rijista wai shin ma meye zai sa mutumin da ya yi fadi a bashi ya ci gaba da yawo a cikin al'umma ana ganin sa wanda shi kansa ya zama mai laifi kuma ya zama abin kyama bin da yafi dacewa kawai shine hukuncin nan da Allah ya ce ayi shi idan har muna so mu samu gyara a cikin lamarin nan ba wani abin da ya rage mana in dai ba a tabbatar musu da wannan hukuncin ba to mutane da suke yawo wanda aka suka yi fadin aka basu suke yawo a rubuta a goshin su ne ko kuma a jikinsu akwai inda aka manna musu wani tabo ne wanda in an gansu an san cewa sun yi fade ne in an gansu ma sun yi fade ne aka basu ai an daura gindi mu waɗanda suke so su yi ko kuma ma wanda basu ma yi niyan yi din ba in suka samu halin yi din su yi sun san ba wani hukuma gwamnati ba za ta dauki wani mataki akan su mai tsanani ba to kin ga abin ya zama an samu sakaci dokan ma bai amfani ba kenan ni a ganina
barista
abin da ake nufi samar da kundi shine za a dauki hotonsa za a rubuta sunansa za a kakkafa a gurare da yawa mutane su gane cewa wannan mutumin ba mutumin arziki bane ja'iri ne mai sanya lalata al'umma wanda baya son ci gaba so ana tallata saboda sun zama mujiya a cikin al'umma kuma sunansa zai kasance a cikin rijista duk inda aka ganshi ko aka ji shi to za a yi kaffa-kaffa da shi ko da ku a ce ya gama zaman gidan yarinsa ya da ko kuma in ce gidan gyaran hali da tarbiya in ya gama zamansa ya dawo to fa mutane sun san shi wato mutane su sani saboda gobe in ka ganshi a kusa da ɗan wani ka san menene halansa sun zama abin kyama sun zama abin ki kuma wannan kin san a yanayin halitta na dan adam baya son tozarta aibinsa ya fito a cikin al'umma ba shi kadai ba har ɗan uwansa so hikimar da yasa aka ga za a zo da wannan shine mutum zai ji kunya saboda an yaya tashi ko tafiya yayye je wata kasar ko wata jihar a cikin Najeriya wannan kundin yana nan da an ga sunansa an tafa za a fito a ce ai wane ne wanda ya aikata laifi kaza mutane za su kiyaye shi waɗanda kuma ma za su iya kare kansu daga su su kare danginsu ma za su ci cewa abun kunya ne ga ɗaya daga cikinsu ya yi wannan abin kin ga wannan zai sa sauran iyalai su shiga taitayinsu kuma su gane cewar haƙƙi ne a gare su a koyaushe mu dinga ladaftar da ƴaƴanmu mu ne musu tarbiyya muna nuna musu abin da ko Allah bai ce maka da kada kai ba kai ka san abu ne mara kyau
jama'a na yawan kokawa da rashin hukunta waɗanda su aka kai ƙaran su na aikata fyaɗe
abinda doka ta tanada shine cewar za a kai korafi ga hukumar ƴan sanda a wannan lokacin a ka'ida ta shari'a kuma duba da kundin tsarin mulkin mu musamman sashi na 36 that is presumption of innocence a sanda aka gabatar da mutum ana zargin sa ne ba a tabbatar da laifi ba kuma tabbas mu da muke aiki a kotuna zaki ga an zo an gabatar da mai laifi da tuhumar fyaɗe idan shari'a ta yi shari'a shaidu suka gabata hujjoji aka sai a gaba fyaɗe bane wani yunkurin yin fyaɗen yayi wani kuma abinda ake cewa gross misconduct wato ɗabi'a mara kyau yayi kaman ko ni kwanan nan akwai case din da nayi na yarinyar da aka tambaye ta me ya miki tace ya dora ni akan cinya ne to kin ga anan ba za a ce fyaɗe ba sai dai yayi ɗabi'a mara kyau wanda shi ma akwai tanadin doka a kansa
daga ƙarshe wace kira za ku yi wa al'umma
masu tunanin cewa wai za ka yi wannan abu dan kana dauke da cuta in ka samu yarinya bajin ko yadda mu ta san namiji ba za ka rabu da cutan ta koma wa magana ta ta farko ne dai da nace muna fama da jahilci da gidadanci ta yaya za a dauki cuta ka sa wanda bai da cuta wai a ce kana tunanin za ka samu lafiya tunanin gargajiya kamata ya fita jikin al'umma da jahilci na cewa ka kwanta da yarinyar da bata san namiji ba za ka abin nan ta ina aka taba haka ina aka taba cin abinci da faffe ba a dora ba ai bai yiwuwa ai abu na zahiri ake magana babu hankali a cikin wannan lamarin kana da cuta aka kawai sai cutar ta bace dan kawai ka kwanta da yarinyar da bata san namiji ba al'umman mu ya kamata su waye inda ita ma gwamnati da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da masu shugabannin addini ya kamata su taka rawar gani kenan a ƙara wayarwa al'umma kai wurin yadda za su ƙara rungumar kansu da iyalansu da mutum kare mutuncin kansu da iyalansu in aka yi haka miyagun mutanen da ke cikin al'umma aka samu kuma tasirin doka za a rage radadin waɗannan abubuwan da suke ƙara gurɓacewa suna ƙara lalacewa fyaɗe sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa ko ina kai waiwaya idan a yi wa yarinya fyaɗe a ƙyale ta ta gudu ko a ji mata ciwo a ƙyale ta ta gudu yanzu abin ya yi munin da in aka mata fyaɗen wala Allah ko gudun kar ta tona ko ta san wanda ya yi ne kashe matan ma ake yi wani irin rashin hankali wannan ake ciki a ce kuma duk da mu da gwamnatin mun zuba ido muna kallon abin da ke faruwa. Aiko rashin sanin ina aka dosa ya kai inda ya kai saboda haka dole al'umma su tashi tsaye su yaki wannan abin da karfinsu da muryarsu da dukkan abin da suke da shi a yaki wannan abin abinda kake gani a nesa kaman bai shafe ka ba idan ba a yi dauki mataki ba za ta ci kazan za ta iso kanka wata rana.
To barista Amina Kifa,
tunda baka son aiwa uwarka, baka son aiwa ƴarka, baka son aiwa kanwarka, baka son aiwa matarka, baka son aiwa duk wani wanda kake kauna, to dan abin nan da baka so aiwa naka dan me zaka je kai wa ƴan wani? Wannan ƴan wanin da zaka yi wa duk waɗannan mutanen da aka jero wanda baka so ita ma ta fada ɗaya daga ciki ko kuma ince ta fada duka.
Masauraro, anan zamu ja labulan shirin a yau. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon ƴa mace a madadin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma bakin mu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Malam Sani Abubakar Muhammad, sai Julie Weathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu ke muku fatan alkhairi. Ma assalamu.
Gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma sai ra'ayinku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Rilwan Ibrahim London Guba, yace assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Ikirarin da rundunar sojojin Najeriya take yi da karya lagon kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabas har yanzu da sauran runa a kaba domin sabbin harhare da kungiyar take kaiwa jama'a ya nuna cewa suna da sauran karfi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salu Kaura na Moda, yace dakatar da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da shugaba Buhari yayi ya zo mana da mamaki matuka. Hakan ya nuna cewa a Najeriya idan mutum ya ce zai yaki rashawa to tabbas sai masu uwa a gindin murhu sun ga bayan shi, sai mu ce Allah ya kyauta. Sai sako daga Usman Manika mai ruwa, shi kuma ya ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka amin. A yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga duk wanda zai anshi kujerar shugabancin hukumar EFCC a Najeriya da ya yi taka tsantsan wajen aikin shi ganin abin da ya faru da Ibrahim Ma babban darasi ne ga duk wanda zai hau kujerar nan gaba. Da fatan Allah ya kiyaye ga sakonna na Garba Gashuwa cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa. Matsalar tsaro da ta coronavirus sun zama silar jefa miliyoyin ƴan arewacin Najeriya cikin talauci da yunwa. Fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa, amin. Sai sakon da ya fito daga Alhaji Mele Sufari ya ce salam Maryam Amurka, matakin da fadar gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da walakar Goro Aniya akan zargin da ake yi masa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Garba Sabiola ya ce salam VOA Hausa, muna fatan gwamnatin Najeriya za ta gaggauta buɗe filayen jiragen sama domin samun tafiye-tafiye cikin sauki. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu, godiya muke yi.
Kafin mu yi sallama ga Ibrahim Kalmasi ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Yayin da yawan waɗanda ke ɗauke da cutar corona a Amurka ke dosar miliyan uku, babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a ƙasar ya yi gargaɗi ga Amurkawa cewa kar su yi saki. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi na'am da batun sake ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Sannan wani tsohon ɗan jaridar ƙasar Rasha wanda ke aiki yanzu a hukumar nazarin sararin saman ƙasar na fuskantar tuhuma kan zargin cin amanar ƙasa.
Da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin duka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayansa, Murtala Faruk Sanginna daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku, sai mu